بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. باقي أبواب المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم تجدد السادوة وأن يمشي من البركة يمشي لنا رباء 20 تتقص وتر رمضان سكرة دخول تريه هدود 40 دهود هجرا منذ صلى الله عليه وسلم دقى مكة ومدينة وأنكما يا موافقة قوم الشاكرة وتنقضوا شكرة دخول بيود 20 دخول ميلادية. الحمد لله ثم الحمد لله الله أبنجي سبحانه وتعالى منا قار ميكي وليوم غريسة wanda cikin rahmansa da falalansa da tausayinsa ya tura mu ya kawo mu har yau mai rana mai albarka da zamu rufe wannan tafsiri da kuka fara shi tun farkon Ramadan tafsirin wannan shekara mai albarka. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karfi azumin mu da ibadan mu da duk ayyuka na alkhairi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu tawfiqi mu ka aikata su. Allah ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu. Marasa lafiya daga cikinmu Allah ta'ala ya ba su lafiya. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya rahance su. Mu kuma Allah ta'ala ya kyautata namu mu koma mu cika da imani. ‘Yan uwa, madad da aka sani muna cikin tafsirin wannan sura mai albarka, suratu Yusuf. A jiya muna bayani a wannan aya, falamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi. Lokaci ya nemo mana ba ku karasa bayani a kanta ba, muka tsaya a tsakiyar-tsakiyarta. To yau kuma insha Allah ta'ala za mu nemi malamin ya sake karanta mana daga ita ayan dai falamma dakhalu ala yusuf, kuma za mu ci gaba mu je mu ga inda Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kaddara mu tsaya. Na'am, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. وإن وأبنجي سبحانه وتعالى ينا من بياني ودن آيوي ما سوء البركة ينا لا برتا من يدى النبي يعقوب عليه السلام da ƴaƴansa sun shigo garin Misra bayan annabi Yusuf alaihi salam ya tura su ƴan uwansa da su je gida su dauki baban da ƴan uwa da kowa da kowa su zo da su idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Wannan da dukka mun karanta a jiya. Yanzu dai annabi Yaqub alaihi salam da ƴaƴansa da zurriyarsa gabaki ɗaya suka shigo garin Misra. Annabi Yusuf alaihi salam ya fita da daularsa da ma'aikatansa da rundunoninsa sojojinsa dukkan su kwakwatan su da wannan nasu duk suka fito za su tare annabi Yaqub alaihi salam zai shigo Misra. To haka dai Allah ta'ala ya hada su suna haduwa. Allah ta'ala ke cewa awa ilaihi abawaihi annabi Yaqub annabi Yusuf alaihi salam sai ya rungumi iyayen rungumi na farin ciki da jin dadi hawaye na farha na farin ciki yana zubowa daga idonsa da kuma idanuwansu gabaki ɗayansu. Haka da yaron gumi baban haka ma yaron gumi maman. Allah Ubangiji ta'ala ya rinjayar da janibin baban saboda sharaful ubuwa ya ce awa ilaihi abawaihi, amma yana nufin babansa da mamansa gabaki ɗaya. Kada ku manta a baya a can mun karanta wasu malaman suke ganin cewa ba mamarsa wanda ta haife shi ba, a innarsa awar mamarsa, don saboda mamarsa ta mutu yana karami sai annabi Yaqub alaihi salam ya auri innarsa, halarsa kenan ta maye gurbin maman. Wannan wasu malamai suka ambata, amma dai riwaya ce wanda ba a iya dogara a kanta tunda ba wani sanadin sahihi ne wanda ya kawo ta. Saboda haka annabi Yaqub alaihi salam ya rungumi iyayensa runguma na gaisuwa da farin ciki, sai yake gaya musu udkhulu Misra in sha Allahu amini, ku shiga garin Misra. Garin Misra yanzu ta zama taku ne, saboda haka ku shiga a cikinta cikin ikon Allah ta'ala da karamfinsa, za ku samu aminci, za ku samu sukuni, za ku samu walwala. Abinda ya tace da su insha Allahu amini, saboda a can inda suke a garin Kan'ana a garin Filistin babu aminci, babu nantsuwa, babu walwala. A can ana fama da yunwa, ana fama da fari, ana fama da tashin hankali. A nan garin Misra kuma akwai kwanciyar hankali, akwai walwala. Shine wa qala dukhulu Misra in sha Allahu aminin. Wace Misra ce yake nufinta? Misra dai irin garin Egypt da aka sanya na yanzu din, nan garin Egypt wanda asaman ta Cairo. Babu kuma gari da Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yawaita ambatonta a cikin Al-Qur'ani mai girma kamar garin Misra. A wannan sura kadai Ubangiji ya ambace ta a wurare guda biyu. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi matwa, sannan kuma anan wa qala dukhulu Misra in sha Allahu aminin. A can kuma cikin surat Yunus da muka karanta ta bara, wa qala Musa li akhi Haruna, wa qala Musa li akhi an tabawwa ala qaumi kuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu as-salata wa bashshiril mu'minin. A can ma Misra inna Misra na kayo inni, sannan Fir'auna ma a can cikin suratul Zukhruf alai qala kishu alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wadannan wurare guda hudu dukkan su kasar Misra Allah ta'ala yake ambatanta. amma bada na suratul baqara kan ihbitu nisran fa inna lakum ma sa'altum ba garin nisra ake nufi ba ana nufin da yana ba su umurni wanda nake ba su umurni da ku shiga a cikin birni ku shiga cikin birni can nisra ana nufin da yake menene birni shi aka tazo munawwana ihbitu nisran fa inna lakum ma sa'altum ta zo munawwana amma wannan kuma ghayru munawwana ana nufi da ita garin nisra an gane da kyau saboda haka babu gari da ta zo wuri daban-daban daban an Allah ta'ala yana ambatanta da sunan ta karara kamar garin nisra ko da garin makka Allah ta'ala bai cika ambatanta ba kamar yadda ya ambaci garin nisra saboda me saboda falalanta ita ma tana da danna da nata daraja Allah ta'ala ba wai kawai ya ambaci sunanta ba a wasu wurare ma ya ambaci bishiyoyinta da lambunanta da kwanakinta kam tarafu min jannati mulayul wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin wa awrasna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ard wa magharibah allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika ala bani isra'ila bima sabaru angana dikyo kuraka garishe mai albarka Allah ta'ala yana ishara gareta saboda matsayinta da darajarta a cikin addinin musulunci kun gane da kyau shine ne yake ce da su wa qala da kullu min sa insha Allah aminin ubangi ta lake wa rafa'a abawaihi ala al'arsh sai da suka shigo a cikin gida sun shigo fada sun shigo benin da shi annabi suka ke cikin ta sun shigo gidansa sun shigo office nasa yabda wajen zamansa sai ya zaunar da babansa a kan babban kujera na mulki da ke yake da ke shi ne Allah ta laike da shi alal arsh din al-arsh shi ne babban kujera da mai sarauta mai mulki zaunar na kansa kana iya ce da shi gado an gane da kyau to ya zaunar da babansa da mamansa a kan wannan babban kujera nasa na sarauta malaman suka ce baban yana gefensa na dama maman tana gefensa na hagu shi ya zanna a tsakiya sauran ƴan uwansa guda goma sha ɗaya sun tsaya a gabansa suna zanne shi ne a nan abin da Allah ta'ala yake nufi wa rafa'a abawaihi ala al'arsh suna irin wannan zama ba su yi wata-wata ba gabaki ɗayansu da baban da maman da ƴan uwan goma sha ɗaya gabaki ɗayansu kharru lahu sujjada sai dukkanin su suka fado a gabansa sun yi masa sujjada wata irin sujjada ne sujjada da kasanta da Allah ta'ala yake nufin ta irin sujjadar sallah ne suka yi masa irin wannan sujjada Allah ne ya ba da umurni su kuma a wurin su a wata lokaci irin wannan sujjada sujjada ce na karamci sujjada ce ta daraja a shara'a mutum addinin musulunci ne an hana mutum baya yi wa wani sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam inda zan ba da damar wani yayi wani sujjada da zan ba wa mace ta wa mijinta a cikin shara'a ta addinin musulunci ba a yin sujjada na mutum ya kafa goshinsa da hancinsa gabaki ɗaya a ƙasa saboda wani sai Allah kada ya ce masa wannan amma a addinai na da na al'umma na da wannan babu laifi ana yin su da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala haka kuma shi ne abin da ƴan uwan annabi Yusuf da babansa annabi Yaqub da mamansa suka yi masa wannan shi ne zance mafi inganci wa rafa'a abawaihi 'ala al'arshi wa kharru lahu sujjada annabi Yusuf alaihi salam yana ganin su haka sai ya suno da abin da ya faru da shi mafarkin da ya yi sa lokacin da yana karami ya zo ya gaya wa baban wa qala ya abati sai ya ya babana hadha ta'wilu ru'yaya min qablu wannan shine fassaran mafarki na nadda da na gaya maka da nake maka inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin kake gani ya bunayyi la taqfu iyaka ala ikhwatik to wannan shine fassara wannan mafarki ya ubana qad ja'alaha rabbi haqqan tabbas ubangiji na ta'ala ya fassara wannan mafarki na ya zama to gashi nan gaskiya a gabana yadda na gani taurari 11 da sawada da farin wata da babban rana duk sun yi min sujada yau gashi nan na gansu ash-shamsa kene babana al-qamara kuma mamata ga kuma inda asha kaukaba kuma yan uwana suna gabana qad ja'alaha rabbi haqqan Allah ta'ala yake cewa wa qad ahsana biya kuma da tsari ubangiji ta'ala ya kyautata min ya ƙara min ni'ima ya ƙara min karamci in akhrajani min as-sijni ayayin da ya fitar da ni daga kurkuku ina cikin kurkuku bani da kowa duk dabara ta ta kare ba wanda na dogara da shi in banda Allah ta'ala Allah ta'ala cikin karamcinsa ban bada bailin ba ban dauki lawyer ba haka kurum ubangiji ta'ala ban sani ba ya zo aka fitar da ni daga kurkuku kuma daga kurkuku zuwa menene zuwa kujarar mulki ko da dai ba yi mun ba ba wani dan takara da ya tsaya zai yi takara da ni daga kurkuku sai na zo da wannan kujar ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun 'alim sai Allah ta'ala ya sanya shi zama ala khaza'in al-ard wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi ko kuma iyayena da ƴan uwana Allah ta'ala ya kaurar da ku ya daga ku daga kauye ya shigar da ku birni a wannan gari na Misra ga kuna kuna tare da ni da kuna kauye kuna karkara kuna jeji yau ga kuna kun shiga birni a cikin birni ma a ina kuke a wajen sarkin kasa sarkin gari gabaki daya wannan ma ni'ima ce daga nikmar ubangiji ta'ala ba duk wanda yana karkara yana kauye daga zarar ya shiga birni kawai ya je ya zanna a cikin Asrof ko kuma ya zanna a White House ko kuma ya zanna a gidan sarauta ba kowa yake da wannan sa'a ba ko daga can min al-badwi kuna shiga direct sai kuka zo wajen inda sarki yake wannan ma fadlullah ne kyautar ubangiji subhanahu wataala ne a gare ni kuma a gare ku min ba'di an nazagha ash-shaytan baini wa baini ikhwati bayan can a baya-baya kuma bayan shaidani ya haddasa fitina tsakanina da ƴan uwana ya so ya bata a tsakaninmu ya so ya sa gaba a tsakaninmu amma Allah ta'ala ya kunyatar da shi din ba'di an nazaga ash-shaytan baini wa baina ikhwati ka dubi magana mai hikma ka dubi bai fuskanci ƴan uwansa su suke da laifi bai shaba min ba'di an hasada li ikhwati ba ko min ba'di an zalamani ikhwani aw min ba'di an kadani ikhwani duk bai aibata so ba kawai ya fassara abunda ya faru tsakaninsa da ƴan uwansa fitinar shaydani ne ya haddasa dan ya raba tsakanin kaga ya sitirke su ya rufe aibin su gabaki daya shi ma kansa din ya shiga a cikin aibin min ba'di an nazagha ash-shaytanu baini wa baina ikhwati bayan shaidan ya haddasa fitina tsakanina da dan uwana da ƴan uwana kamar ni ma ina da laifi su ma suna da laifi shaidan ne ke baki wannan dama na wannan laifi da yana so ya raba mu wannan shine sutura dan uwa ga dan uwansa duk inda dan uwa yayi ma ba dadi kada ka manta da zumunci kada ka manta da ginin da yake tsakaninku kai iya kokarinka kana fassara aibin sa zuwa gare ka in wani tuntube ne na shaytani ba wai adawa ba tsantsa ba wai kiyayya ba ne tsantsa babu kani babu ruwa na jini da zai yi gaba ko adawa tsantsa ga dan uwansa haka babu shi a cikin yawa da kirkada suka iya samu guda ɗaya wanda zaka iya fassara ce wannan abu ne wanda yake kamar babu shi saboda haka duk wani abu da yake faruwa ko zai faru tsakaninka da ƴan uwanka ka dauke shi a matsayin wasa kada ka fassara abu sama da wannan ka bashi sunan wasa ka bashi sunan rashin fahimta ka bashi sunan wani shaytani ne yana so ya haddasa fitina amma kada ka bashi wai suna wai adawa ne ko hasada ne ko kiyayya ne ko wata mugunta in ha in ka so ka fassara haka inda ƴan uwanka to za ka so ka sa wata furka wani shamaki ne na rabuwa sosai wanda Allah baya son wannan annabi Yusuf alaihi salam yana fassara mana a aikace matsayin dan uwa a cikin addinin musulunci matsayin dan uwa tare da dan uwansa duk inda dan uwanka ya bata rai ya so ya ji maka ciwo a ƙarshe da dan uwanka ne a ƙarshe da jininka ne an gane abin da zan nake nufi ba yadda za a yi gabaki da a taro a lalace sai an samu mai hankali sai an samu mai jurewa sai an samu wanda yake da fahimta shine abinda anan annabi Yusuf alaihi salam yake gaya wa ƴan uwansa baya so mai ya tabo batun abinda ya faru a baya kada ƴan uwansa su ji kunya in ya tabo shi za su ji kunya sai ya nade shi da wata dabara cewa fitina ce shaytani yana so ya ribance ta tsakani na ni da ƴan uwana kuma Allah ya kunyatar da shi min ba'di an nazaba shaytanu baini wa baini ikhwati ita inna rabbi latifun lima yasha lalle ubangiji na ta'ala yana da tausayi ba na gaske ba tausayi na garshe ga wanda yake so daga cikin bayansa tausayin da Allah ta'ala yake da shi ga bayansa ba wanda ya san iyakacin sa sai Allah subhanahu wa ta'ala lutfin Allah da agajin sa da taimakon sa ga bawansa Allah ne ya san yadda take kuma ya san inda za ta je ta sami bawansa ta sami annabi Yusuf alaihi salam yana cikin rijiya da take a cike da ruwa an bar ta tsawon kwanaki guda uku dan yaro karami a cikin rijiya wanda take cike da ruwa kwanaki guda uku in ba lutfi ubangiji subhanahu wataala ka gaya min yaya zai iya rayu me zai ci me zai sha ina ma ranta za ta kasance amma lutfin Allah ta'ala a tare da shi inna rabbi latifun lima yasha lutfin Allah ta'ala ya same sa lokacin da aka fitar da shi an yi an tsayar da shi a matsayin bawa da'ifin mutum talaka maragata ba shi da kowa an je ana yawo da shi kasuwa kasuwa ana tsayar da shi lutfin Allah ta'ala ya bi sa ya fada a cikin hannun masu kirki hannun mawadata hannun wanda suke da karfi su suka saye shi suka zo da shi gida suka ce wa matarsu akrimi matwa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada lutfin Allah subhanahu wataala kenan ya bi annabi Yusuf alaihi salam an je an jefa shi a cikin kurkuku ba baba ba mama ba dan uwa ba ƴan uwa ba kowa ko da dan garin su ba wanda yake da shi shi kadai ne a cikin kurkuku Allah ya hada shi da mutanen kirki suna masa hidima kamar sarki an saka shi a cikin kurkuku lokacin Allah kenan daga nan kuma Allah ta'ala ya hada ya mamaye shi da lullube shi da lokacin sa daga kurkuku Allah ta'ala ya bi sa ya bi sa ya bi sa da ya fita daga kurkuku kuma sai ya zo nan da shi akan kujerar mulki inna rabbi latifun lima yasha shesa sunan Allah ta'ala al-latif suna ne na ban mamaki muddin mutum yana rike da wannan suna a tare da shi kullun yana karanta shi yana addu'ansa to zai rayu a cikin lutfin Allah a cikin tausayin Allah ta'ala da rahmansa shine ma'anar ya latif ya mai lutfi ya mai tausayi ya mai gata ya mai rahma kana cewa ya latif haka kike ambata ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka malaman suke cewa duk wanda wannan shine wuridin sa ya latif to ya tabbata arziki kam sai ya kace kace da shi ma'ana da shi da talauci babu shi saboda inda duk yake to akwai alamar wadada kaga inna rabbi latifun lima yasha anan ka zagaya karanta da yadda take waje da na gata waje ne na wadada كما الله وقيت عليك شو الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إيش شو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير duk inda kalmar al-latif ta zo zaka ga abun da ya zagayo da ita na ma'anoni na jumloli da ayoyi suna nuna gatan ubangiji subhanahu wataala da tausayin sa da rahmarsa kuma wajen nan waje ne na arziki an gane abun da nake nufi da kyau saboda haka idan mutum yana so ya rayu rayuwa mai daɗi babu fatara a cikinta babu talauci a cikinta babu tashin hankali a cikinta ya zama a cikin muridansa a cikin azkar nasa akwai ya latif akwai ismullahi al-latif shi yasa masana na ƙwarai waliyan Allah ta'ala a kullu yawmin a kowace safiya har kafin kwana da dare dayan su zai tabbata akalla sai yayi latif so 129 wannan adadi shi ma kansa akan wannan suna akwai sirri a tattare da shi bazan fada ba ala ayati al akama sunan ismullahi al latif akwai abun alkhair a cikin sa an gane abin da nake nufi da kyau to saboda haka inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim lalle ubangiji na subhanahu wataala al alimul hakim in ana fada kowane sirri to malamai ba abin da za su samu idza najaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwakum to wannan za ta zama babu isa kuma wannan tana da ma'ana saboda haka wasu abubuwan an yi ishara sai a dakata saboda asarinsu ne wara'i hijab yana da wannan fa'ida sosai an gane abin da nake nufi inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim lalle ubangiji subhanahu wataala ubangiji na tabaraka wataala shine al alim masani ne kuma shine mai hikima wanda ya dabbara min al'amura na ya tsara min abubuwa ta rayuwa ta ta tafi man dake dake in ji annabi yusuf alaihi salam na'am sai aya ta gaba
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث malama suka ce annabi yaqub alaihi salam da ɗan uwansa da zurriyarsa gabaki daya da suka kaura suka zo misra tare da annabi yusuf alaihi salam sun ci gaba da zama a tare da shi har tsawon shekaru 28 annabi yaqub da zurriyarsa suna tare da annabi yusuf can daga baya annabi yaqub alaihi salam da ya girma ya zo masa yayi rashin lafiya sai yayi wasiya ga Yusuf yace da shi in Allah ta'ala yayi mai cikawa to kada a binne ni a nan Misra aje a binne ni a can Falastin a tare da iyayena Ishaqa da Ibrahim ya ba ta wannan wasiya kuma sai Allah ta'ala ya kai lokacin da annabi Yaqub alaihi salam zai cika Allah ta'ala ya bada labari a cikin suratul baqara am kuntum shuhada'a id hadara yaquba al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun shine annabi yaqub ya bada wannan wasiya akan ƴaƴansa su rike Allah su kadaita Allah a cikin ibada wannan tafarki da ake kansa kan addinin nan kar su bari sannan yace wa Yusuf alaihi salam ne kuma gawata a ji abin ne ta a Falastin tare da babana Ishaqa da Yaqub wannan mafiya wanda daga cikin malaman tafsiri da malaman siyar suka kawo shi Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa da Imam al-Alusi da Imam al-Hafiz Ibn Kathir an baci wannan a cikin tafsirinsa hatta ma a cikin littafinsa na al-Bidaya wan Nihaya ya bada qissa ma na mutuwar Annabi Yaqub da irin janaza da aka yi masa daga garin Misra har aka je aka binne shi a can ba karamar janaza ba kuma Ibn al-Athir a cikin littafin sa At-Tarikhul Kamil shi ma ya bada wannan kissa kissa ce babba abubuwa daban-daban suka faru a cikin ta ala ayyati hal annabi yaqub alayhi salam aka je aka binne shi a kan garin Palestina tare da annabi Isa da annabi Ibrahim malaman suka ce kabarin su ya dade guri ne wanda yake sananne ana masa ziyara ban sani ba har ila yau haka abu yake ku ko abu ya mata Allahu a'lam an gane abin da nake nufi sai to shine annabi Yusuf alayhi salam daga nan ya ci gaba ya rayu rayuwar da babu mamansa a cike ke ma da har lokacin da Allah ta'ala ya kaddara lokacin mutuwarsa yayi malamu suka ce annabi Yusuf alayhi salam ya rayu shekaru 20 a 120 cikin duniya shekarun sa 120 an gane da kyau to da ya kai wayannan shekaru ya mori mulkin sa ya mori zamanin sa sai ga cewa dadin duniya ba zai kare ba duniya kan duken da mutun yana dananta dadin ta ba wani dadi bane ya kodai dadin lahira to shine sai ya roki Allah ta'ala cewa Allah ta'ala ya gaggauta masa da mutuwa to wannan addu'an da yayi na gaggauta masa mutuwa rashin lafiya ne ta same shi sakamakon rashin lafiyar ne yayi wannan addu'a a'a ko kuma shine kawai ya gaje da zaman duniya ya kwadaitu da haduwar ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'a duk wanda ya so haduwa da Allah ta'ala ba zai marhaba da haduwa da shi wanda yaki haduwa da Allah Allah ba ruwansa da shi to saboda haka ko annabi Yusuf alaihi salam daga wannan janibin ne ba wani rashin lafiya bane yasa ya nemi addu'a yayi fatan mutuwa ko kuma wani addu'a ne wani rashin lafiya ne ya dame sa da har yayi wannan addu'a to galibin malamai sun tafi akan cewa ko dai da son Allah tabaraka wa ta'ala shine yasa ya kodai to zuciyarsa tara daya da sun Allah tabaraka wa ta'ala yayin saurin ya nemi Allah ta'ala ya kaurar da shi daga duniya ya je da shi lahira saboda ya haɗu da ubangijin sa tabaraka wa ta'ala ba wani rashin lafiya bane yasa yayi wannan saboda rashin lafiya duk tsananin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum saboda rashin lafiya kada yake Allah ka kawo mun mutuwa kuma Allah ya sa in mutu haramun ne a cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu kada dayan ku ya gommace ya roki Allah mutuwa saboda cuta ko tashin hankali ko wani abu na duniya ya matsa masa yace Allah Allah sa mutuwa to Allah sa in mutu kada yayi wannan yace fa in kana la mahala wa fi riwaya fa in kana la budda fa'ilan in da la budda ba makawa sai ya nemi mutuwa saboda ya ga halin da yake cikin sa in wahalan ta ishe shi to sai dai yace Allahumma ahyini idza kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idza kanat alwafatu khayran li ya fawwala wa Allah ta'ala ya Allah karaya ni idan rayuwa ce ta fi alkhairi ka bani lafiya ya Allah ka karbi raina in mutu idan ka ga mutuwa ce ta fi alkhairi wannan shine abin da musulmi zai yi amma ba wai kai tsaye ba mutun saboda wahalar duniya ya yayi fatan mutuwa ta same shi Allah sa in mutu da wannan wahala Allah sa in mutu da wannan wahala wannan ba daidai ba to annabi Yusuf alaihi salam shine da ya ga mulki ya kare mulki ya cika sarauta ta wannan annabci iyayensa sun zo masa komai da komai idza tammatin ni'ma ayatan bi zawaliha sai idan ni'ma ta gama cika maka kowane abu Allah da kake so Allah ta'ala yayi maka to lokacin karba yayi kusa annabi Yusuf ya gane wannan ga iyayensa duk sun zo masa bayan doguwar rabuwa wannan ya kalle su an rabu da baba lafiya an rabu da mama lafiya an yafi juna da yan uwa ga annabci ga manzanci ga mulki ya dana shi sama da shekaru 70 zuwa 80 malaman suke cewa yana cikin wannan mulki ai ya isa dadi yanzu kuma a tattara a jalahira a ji dadin abin da aka shuka a nan duniya to shine yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulki rabbi inna akwai ya'un nida da aka shafe ta sai ya rabbi ya ubangijina tabbas ka dana mun daga mulki na duniya ka bani rabona wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith kuma ka koya mun daga ilimi na fassara mafarki mulki ta bani daga ciki ilimi ta bani daga ciki qad ataitani min al mulki ba gaba ki da yansa ba mulkin masra ne aka ba ta ba mulkin duniya ba gaba ki da kika min al mulki ay min ba'd al mulki min intaqidiyya wa 'allamtani ilmi ne ismu jazm amma sai ya khassata ki yake min ta'wil al ahadith daga ilimi na fassara mafarki ba wai ilimi ne daga baki daya wannan da yake nuna maka fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim ka bani daga mulki daidai gurgudo ka ilmantar da ni ilimi daidai gurgudo ka kebanta ni da fassara da sanin ilimin mafarki in san ka in fassara shi ga al'umma ya Allah wa'annan ni'momin sun ishe ni nagode maka mulki ilimi bugu da tsari ga annabci ga banzanci ga tawfiqin da ka bani shi na shari'a Allah ta'ala ina gode maka fatiras samawati wal ardi ya mahaliccin sammai da ƙasa wanda ya halicce su ba tare da ganin wani samfuri ba ba tare da yaga wani gine ya zana maka ba shine al fatir kenan alladhi khalaqa min ghairi misalin sabiq sayyidina ali ibn abi talib yace na dade a lugha na kasa fahimtar ma'anar kalmar fatara yafsiru ina bincike akan ta sai wata rana ina yawo a cikin geji sai na ga yara guda biyu wanda suke zaman karkara a kauye suna fada akan wata rijiya sai wani da ya gani sai yace da ni ya rajul ta'ala wahkum bainana fa zakara ba mana shari'a da nazo sai yace ni unzur ila akhi hada yukhasibuni fi bi'ri ana alladhi fatartuha yace kaga dan uwana wannan yana mun fada akan rijiya ta wanda ni ne nayi ta da farko da babu ita ni ne nayi ta ana alladhi fatartuha sai na da yace yawwa ashe wannan shi da ma'ana fatiri kina da na da yake ina nema kaga ilimi kenan sayyidina ali ibn abi talib madinatul ilmi fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaban sa amma allah ta'ala saboda buwayar mulkin sa da ilimin sa wannan kalma ta dalko ya maza sai da yaje same ta a jeji a bakin wasu yara mazauna kauye an gane da kyau fatira samawati wal ardi kace anta waliyyi fid dunya wal akhirah kaina ya allah majqancin al'amarina duniya da akhirah توفني مسلما يا الله تكرينا انا مسلمين والحقني بالصالحين باين نامتك يا الله كهداني للصالحين باي ما لم تكن ودنا ابابا غدا بيو سوني كمال سعاده الانسان شكا شكا ما في سعاده ربو ده جن دادي شينا متي يا سابو ان غدا بيو يا متو مسلمين Allah ta'ala ya hada shi a cikin kabarinsa gobe kiyama da salihan bayi wanda Allah ta'ala ya masa wannan ya gama cika masa ni'ima duk ibada da ake yi duk tauhidin da ake wa Allah ta'ala natijar sa shine wannan mutuwa da imani da kuma annabawa da salihai Allah ta'ala ya cika mana da imani Allah kuma ya hada mu da salihan bayi shine abunda anan annabi Yusuf alaihi salam ya nema tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin daga nan Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nada kisa annabi Yusuf alaihi salam ma'ana addu'a sa Allah ya karba Allah ta'ala ya kai sa lokacin mutuwa tayi kuma ya mutu an binne shi a cikin garin Misra malama suka ce a kusa da wannan kogin ne daga baya a zamanin annabi Musa alaihi salam kogin yana fadi yana girma har ya zo kusa da kabarin annabi Yusuf shi ne a zamanin annabi Musa alaihi salam sai ya tona kabarin sa da za a ba sa umurni ya fita ya tara mutanen sa Isra'ila ya gudu ya bar Misra saboda Fir'auna bare bar sa ba sai je tona wannan alkabari na annabi su kima ya gudu tare da su sai aka fita da shi daga gidan Misra an sace komawa da shi garin Farsina aka binne shi tare da baban sa Yaqub da Ishaqa da annabi Ibrahim alaihi salam an gane abin da nake nufi a takaice ɗan uwa wannan kissa ta Yusuf ta kare kama da abin da yake cikin ta da darussanta da hikmominta da bayanai a cikin ta daga nan Allah ta'ala yace mana yake da annabi zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayhi wannan abin da muka karanta maka shi annabi Allah yana daga cikin labarun muka na gaibi abunda ya koya wanda baka sani ba kuma muka sanar maka shi wama kunta ladayhi baka tare da su su ɗan uwan Yusuf iz ajma'u amrahum bainahum lokacin da suka hada bakin su a tsakanin su wa hum yamkurun suna kokarin su yi wata fitina ko wani sharri ko wata mugunta ga annabi Yusuf alaihi salam a wancan lokaci ya annabin Allah Muhammad baka tare da su mu muke tare da su mu muka labarta maka mun karanta maka kaffan nan dalla 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 tun daga farkonta har zuwa dai karshen ta tun muka ce maka nahnu naqissu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran to ga ahsanul qasas mun baka labari zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayka wama kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun daga nan labarin kafa ya kare sai kuma bayani akan wasu labarai ko kuma wasu darussa ko kuma wasu hukunce-hukunce ko wasu dai ma'anoni da suran ta zo da su kafin a je ƙarshen ta lokaci ya tafi mana in nace zan je har ƙarshen ta lokaci zai tafi ba za mu kammala ba bari mu datsa aya a nan akan abin da ya shafi tafsiri sai Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wani lokaci bayan Ramadan muka sake bude tafsiri za mu daura daga wannan aya zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk kada ku manta a wancan lokaci dan hada mana wasu abubuwa akwai wasu burburi haka wasu burburi haka wasu abubuwan da na dan bar su haka ba su dadi dadi a cikin kassa duk zan fito mana a ranar insha Allah ta'ala in hada akan dalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk sai mu kara fa sura bi idnillahi ta'ala Allah ya kai mu wancan lokaci to yan uwana alhamdulillah alhamdulillah malaman suke cewa dai fin dadi karewa duk dadin abu matsala shi ne ya zo ya kare kun gane dadin tafsiri ya zo ya zo mana kaf gashi mun kare sura ma ba mu kammala ta ba to ya muka iya haka Allah ya tsara mana rayuwar mu tana tafiya kan lokaci Allah ya sanya wa rayuwar mu albarka wannan shi ne duka abin da Allah ta'ala ya kaddara mu karanta shi a cikin tafsirin wannan shekara ta 1444 wanda ta yi muwafaqa da shekara ta 2023 tafsirin alqur'ani mai girma duk abinda muka karanta tun daga farkon Ramadan har zuwa lokacin mu ne yanzu abinda muka faɗa ya tafi daidai to wannan agajin Allah ne da taimakonsa da falalansa Allah muna roƙon rahmansa da lada wanda kuma aka ji tuntuɗe ne kuskure ne kuma na san suna nan da yawa barkatai wannan kuma wajibi ne a samu saboda kasancewa na ajizi ne da'ifin mutum ne wanda ransa da'ifiya ilimin sa kadan dole ne sai an samu wannan tuntube anan kuma ina roƙon Allah ta'ala ya cewa Allah ya ce mana kurakuran mu gabaki daya abinda muka karanta muka ji Allah ta'ala ya ba mu ikon mu aiki da shi fa'idar ilimi shine ayi aiki da abinda aka ji ko aya daya mutum ya riba kace yayi aiki da ita shine ya samu riba Allah ta'ala ya sa mu aiki da abinda muka ji na alkhairi Allah ta'ala ya tsara mana ni'ima akan ni'ima insha Allah kamar yadda na faɗa tafsiri zai za a saki ci gaba da shi ba wai kawai za mu bari Ramadan Ramadan ba muna yi kun gare wannan shekara ma kamar yadda aka sani bara mun tsaya ne a cikin suratu Yunus ina ga a lokacin mun tsaya ne a cikin fadin Allah ta'ala wa yawma nahshuru ka'annama yasfida sa'atan min an-nar yata'arafuna bainahum fakhasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allah wa ma kanu muhtadin to sai daga baya mun shawara da ɗan uwa sai muka bude darasi muna yi a sati duk a duk sati muna yi so ɗaya ɗaya haka har muka kammala suratu Yunus mun shiga suratu Hud mun zo Ramadan mun fara daga farkon sura Nabi Yunus alaihi salam wa raqata Nuh ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin to haka insha Allah ta'ala bayan Ramadan fa za mu sake wannan karatu Allah ta'ala ya samu dan huta kadan za mu gode koda a sati so ɗaya za mu taba mu dinga turawa kadan kadan Ramadan in Allah ta'ala ya kewo na bara ko kuma na baɗi na ke cewa ku ga mun mana na baɗi Allah ta'ala ya kewo da rai da lafiya kuma inda muka tsaya din kuma za mu daura bin Allah ta'ala Allah ya kewo da rai da lafiya Allah ubangiji na ta'ala muna gode masa kan wannan ni'ima za mu yi godiya ta musamman bayan godiyar da muka yi ta wa Allah ta'ala mai duka mai komai za mu miƙe godiyar mu ga mahaifin mu walidin mu sai na goni durma Allah ta'ala ya ƙara masa daukaka ya ƙara masa daraja ya ƙara masa lafiya akan lafiyar da yake da ita wannan karatu da muke yi ta albarkacin sa ne da shawarwarin sa ne da kuma tarbiyar sa da insha'in sa da kuma yadda shi yake matsa mana ayi wannan karatu Allah ta'ala ya kara masa lafiya, Allah ta'ala ya kara masa lafiya. Da mu yi godiya musamman akan mahaifinmu, babanmu, kuma baban iyayenmu, Sheikh al-Islam Musa Arifin Ana, a Sheikh Sharif Ibrahim al-Husaini, Allah ubangiji ta'ala ya kara masa daraja. Radiyallahu ta'ala anhu warda. Dai bana kaba manta da karamcin da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bani shi ni karamin mutumin nan, albarkatin Sheikh Ibrahim Faris. Allah kuma ta kara masa daraja shi ya tofa albarka a kan wannan karatu yake da ni na baka izini ka je kai karatu Allah ubangiji ta'ala ya agaza ma ya taimaka ma wannan abin da kuke fada albarkacin sa ne ba dabaran mu ba ba kokarin mu ba ba komai namu ba illa albarkan da muka samu daga garin sa da addu'a na fatan alkhairi da izinin da ya bamu shi Allah ta'ala ya kara masa lafiya Allah ta'ala ya amfanar da mu da shi duniya da lahira malaman mu suna nan da yawa shehinanmu wanda suka mara mana baya a kan wannan karatun ba zan taba manta da malami na shehina sayyidina goni mod goni koro Allah ta'ala ya daga masa daraja Allah ta'ala ya haskaka kabarin sa tafsirin da muna yin sa tun lokacin da muna akin girma Muhammad wallahi duk karatun tukun da nake yana bi kuma yana mara mun baya akwai shekara daya dan saboda fitinar boko haram abu yayi tsanani shekaran nan mun sallake ba mu tafsiri ba ya aika mun a cikin ramadana in zo masa da naje masa nake yake ne sa ba ku tafsiri bana nake masa akramak Allah kaga fitinan da yake kai ya gana cikin ta yace a ai fitinan ba ba za ta hana karatu ai ba ku gani mu muna karatu yace idan mutum ya fara abu alkhairi ba zai bari ba yace mun kar ka bar karatu ko a gidanka ko a dakinka ko da mutum ɗaya ne abinda ka fara na alkhairi kai ka bari wallahi wannan nasiha ta kai mun amfani sosai da kusai Allah ya haka kabarin sa Allah ya hada mu da mu da shi da shi cikin aljanna malami na daya sai da goni kinta amina Allah ya kara masa daraja ya haka kabarin sa ya koya mana qur'ani ya koya mana hadisi ya koya mana tafsiri duk wani nau'i na ilimi abinda mutum zai taba ya ji dadin sa Allah ta'ala ya sa mun dan samu wani abu daga cikin sa a wajen malami ko sai da goni kinta ko amina abu abu sai da goni kinta amina wallahi Allah subhanahu wataala ya karkuran sa watannin baya Allah ta'ala ya haka kabarin sa Allah ta'ala a wani shashin gidan aljanna akwai malaman ku da shehinan ku daban-daban wanda ba zan iya shambata su ba Allah ta'ala ya san da su ya san da irin alkhairin su da gudumawar su da suka mana Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi a sannan ba zan taba manta ba da wasu ainihin ƴan uwana da kuma abokiraina wanda suka tashi min kai tsaye akan wannan abin da ya shafi tafsiri akwai ƴan uwan da gaskiya sun mara mun baya wasu ba ka ganin su anan amma ni ina ganin su Allah kuma yana ganin su wallahi sai makon da suka yi albarkacin mabi da suka yi da zama da mara mun ba su kai ina samun karfi ina yin wannan aiki ka san na cewa da'awa wai sai da dawa wai babu dawa wai sai dawa ta dawa kuma yake cewa wannan wasu mutane suke fadan da abun nufi ka san da duk wani abu na alkhairi ba a yin sai an dawo ana dan motsawa to akwai wanda suke motsawa gaskiya ana motsawa ana taimakawa duk abubuwan da kana ga ana yin su ba a yin su haka cuta ana yin su da aiki ne to kuma aikin ba nawa ba aikin su ne Allah ta'ala ya kara musu ni'ima ya kara musu arziki ya kara musu albarka sun taimakawa addini sun taimakawa musulunci tabu ce wai ni suka yi ni ba su yi ba gaskiya fi sabilillah amma kuma wajibi ne in gode musu saboda a dalilin su na samu karatu na da'awata ta samu tabun kasa Allah ya kara musu daraja Allah ya kara musu rahama Allah ya kara musu arziki abinda suke so duniya da lahira Allah ta'ala ya ba su godiya ta musamman ga shugaban gari jagoran gari gwamna injiniya professor baba gana umar azlam Allah ya kara masa daukaka Allah ya kara masa daraja alkhairin da yake wa taimakon da yake a cikin kasar nan a cikin gari nan Allah ya kawo ya sani kaɗan daga ciki abinda ya shafe mu tafsirinmu na alkur'ani mai girma bana shi ya ɗauka mana nauyinsa ya ba da kuɗi shi ne ya bayar shi a kawo masa list na malaman masu tafsiri yana cikin cikin Allah ya sa wannan miskini ya zama a cikinsu yake waɗannan ni na ɗauki na miskini to kaga wannan ya nuna sun sani na alkhairi da kuma ya gomara wa malamai baya Allah ta'ala ya ƙara masa daraja abinda ya sa plan da abubuwa da na alkhairi Allah ta'ala ya cika maka borin sa Allah ya hada shi da masu shawarware na gari da advisors ne commissioners ne chairman ne directors ne menene menene duk dai masu fada aji a cikin gwamnati ko ta wani bangare Allah ya bashi masu wanda suke da kirki wanda za su fadi dan Allah dan al'ummar su uban mu uban gari gabaki daya Shehu Borno mai martaba Allah ya kara masa daraja na kowa ne shi kuma yana son alkhairi kowa kuma kullun kokari yake ya hada kaunan al'ummar musulmi Allah ubanka ya kara masa martaba ya kara masa daraja ya kara masa daukaka shugaban mu na mu malamai shugaban duk wani imami shugaban duk wani malami wanda yake gaba kuma babu bambanci bambanci kowa nasa ne yana kokari ya hada kowa da kowa kis imam Allah ya kara masa daraja mutum ne wanda sai kai kusa da shi zaka san mene wane ne shi yaya alkhairin sa yaya kuma tawadu'in sa Allah ubangi ta'ala ya kara masa imani ya kara masa lafiya Allah ya kara masa daraja akan daraja da yake da ita duk masu ilma masu daraja daga cikin yan uwa da cikin jama'a Allah ubangi subhanahu wata'ala ya albarkace su Allah ya sanya musu albarka a ɗan uwa da suke mara mana baya kan abin da ya shafi karatu wanda suke bin mu idan muna karatu mu na sati a can suna nan a mun zo nan masu bin mu a nan in mun je can masu bin mu a can wanda suke gaban mu muna ganin su da wanda suke bibiyan mu a radio da wanda suke bibiyan mu a social media gabaki daya masoya muna gode muku Allah ta'ala ya saka kowa da kowa alkhairi Allah ta'ala da kuka nuna mana soyayya domin sa Allah ya hada mu da mu da ku gabaki daya a gidan a cikin aljanna amin gaskiya alhamdulillah muna gode wa Allah ta'ala musamman wannan ramadan ni miskini nan da nake magana addu'o'in da kullun nake sha daga ƴan uwa wanda suke tura min text message wallahi Allah ne kawai ya san su ban san su ba wani ko yana gaba na wallahi ban san da shi ba amma kullun sai in na tashi a kalla wasiqa uku goma wani lokaci shekaran jiya na kira wani mullatafa goma sha takwas a yi ne guda daya kuma duk addu'a da fatan alkhairi malam Allah ya kara ma daraja Allah ya baka lafiya Allah ya saka abu Allah ya saka ba Allah ya sanya maka albarka cikin zuriyarka kalmomin da wani lokaci har suna ta hawaye na suna zubuwa Allah ta'ala ya sa wannan abu da suka yi a mizani amalin su Allah ta'ala ya hada mu da mu da su ga baki da cikin gidan aljanna al'ummar musulmi a fadin duniya wa halhalu da cikin tuno da ake fama da shi Allah ta'ala ya yaye kar ku manta da zuwa ka da nake magana ɗan uwan mu musulmi a garin Sudan suna fama da bala'i da masifa da tashin hankali Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya hada kawunan su ga baki da akwai ɗan uwa da dama da suka mana aiki aiki daban-daban suna bukatan addu'a dazu-dazun nan cikin ranar nan na ga wani abun mamaki wallahi wani miskini bawan Allah dattijo kafarsa ma tana masa ce yana rike da sanda da kyar da kyar yana tafiya ya zo ya shiga gida yana sallama ya samu yara ce ina sallama da babanku suna cewa baba yana bacci ni kuma a farce ina je sai na ji wani yana ce ka koma da naji babban mutum sai na tashi na so in ga wane ne da na gashi wani tsofo haka sai na tsin sai na bude masa sai sai uwa yawa yawa sai na wajen ka ne na zo kawai ya miƙe hannun sai ce mun gashi an ji ma za a yi ayyukan addu'a naira 150 ya bani wallahi in ka ga sa abun tausayi nake masa abu ni ai wannan ni ne zan baka wannan sai ce a'a ai kai ma kana ba mu mu ma za mu baka yake yanzu ni ne na zo da damuwa ta bani da lafiya yaro na yayi tafiya kusan wata biyu da shi yake kula da ni yau wata biyun nan bai samu komai ba in ya kira ni a waya yake min baba ai hakuri wallahi ya zai kuma samu abin da zan tura ba yake a saka cikin addu'a za mu saka cikin addu'a Allah ya hore maka marasa lafiya wanda suke tare da mu da wanda suka bada wasiyan ayi musu addu'a Allah ya ba su lafiya suna nan a tare da mu Allah ta'ala ya ba su lafiya wanda suke neman ilimi Allah ya ba su ilimi wanda suke kasuwanci Allah ya ba su kasuwanci mutane mu masoyan mu na BRC bitun daga general manager da directorcin sa da ma'aikatan su wanda suke tare da mu Allah ubanka ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su duniya da lahira ɗan agaji da suke bata lokuta dare da rana suna mana aiki Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su ƴan uwana dan ke almajiraina dan ke kallena wanda ba sa gajiya da mana hidima a ko ina a can gida ne anan ba sa hutawa a wahalan azumin nan su zo a gaba su gyara mana abubuwa su yi mana wannan su yi mana wannan da kansu da aljihun su su sha mana wahala Allah yana kale da su Allah ya biya musu bukatun su duniya da lahira Allah ya tsara musu al'amura gabaki ɗayan mu mun salati ko mun ga magago ga Annabi sallallahu alaihi wasallama mu karanta Fatihatul Kitabi da Suratul Fatiha Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah ya tsara mana al'amura Allah ya cika mana iyaka ya cika mana da imani sosai da bala'i da kasar mu da garin mu take fama da shi Allah ta'ala ya yi mana gabaki ɗaya Allah ya kai mu shekara mai zuwa na milafiya a cikin walwala da jin daɗi da kwanciyar hankali اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يسر أمورنا مع الراحة لأبداننا وكن معنا يا إلهنا في جميع الأمور معينا ونصيرا أيدنا بتأييدك ووفقنا بتوفيقك واجعل عملنا يا إلهنا في رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك تكرم عبادك في هذا الشهر المبارك لا سيما في آخره في عتق من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم انا نتوصل اليك بالايات والجمل والكلمات والحروف والمعاني والاسرار التي قراناها في هذه الايام في كتابك العظيم اللهم انت ادرى واعرف بهذه الامور وما يحيط بها نتوصل اليك يا الهنا بكل ذلك وباسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونتوصل اليك بكل عظيم عزيز كريم عندك واولاهم وافضلهم واقربهم لديك زلفى حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلدها وأن تيسر أمورنا وتغني فقرنا وتفرج همنا وغمنا وأن تنزل البركة في بيتنا وفي أهلنا وأولادنا اللهم اقض حوائجنا وحوائج من أسند إلينا حوائجهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.